sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, alaikum. Barkamu da asuba da yau Litinin 22 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne da Muhammad Hafiz Babanne da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Babanne da kanin labarai.
Ya Lahadi, sojojin Sudan sun sake mai da hambararren Prime Minister Abdalla Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga a tajanyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya. Jiya Lahadi, babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya buƙaci miliyoyin Amurkawa da suka karɓi allurar rigakafin COVID-19 da su karɓi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu.
Kanin labarin kenan. Likitocin da ke tiyatar zuciya a Najeriya sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciyar na yin babbar barazana ga rayukan masu cutar zuciya a kasar.
Tiyata a zuciya ba Najeriya ba, ko ina a cikin duniya ana bukatar mutane wanda suka kware kwarai da gaske. Kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba, dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing.
Matasa a kasar Kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati take ba wa Hausawa mukamin siyasa da kuma shugabancin al'umma.
A Cameroon na to ya dauki zabe kasan da ya danka wa Bahaushe, ya san Jakuma da Bahaushe a cikin babban kulin general wanda ya yi nuni daya ana hunga ya kara kuma.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Guman zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Babanne. Jiya Lahadi, sojojin Sudan sun sake mai da hambararren Prime Minister Abdalla Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Shugabannin farar hula da sojoji sun ce za su saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan Oktoba. A matsayin wani bangare ne yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'in siyasa da ya hada da jam'iyyar Umma Party mafi girma. Jami'an sun ce Hamdok zai jagoranci majalisar ministoci mai zaman kanta. Sun ce majalisar ɗinkin duniya ta ce Amurka da sauransu sun taka muhimmiyar rawa wajen tsara yarjejeniyar. Juyin mulkin ya janyo suka daga kasashen duniya, inda Amurka da kawayenta da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi Allah wadai da har-har kan masu zanga-zanga adawa da juyin mulkin. Yayin da yarjejeniyar ta fara bayyana a Khartoum, babban birnin kasar, jami'an tsaro sun harba hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da suka tunkari fadar shugaban kasa. Hukumomin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban. Kakakin dakarun tsaron kasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaƙi da bakin haure da ba bisa ka'ida ba, yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar Asabar zuwa Lahadi. Dakarun tsaron kasar sun ce an yi kamanni a cikin teku da bakinta, inda aka taimaka wa bakin haure 223 daga kasashen Afirka daban-daban da ya haɗa da 'yan Tunisia 111. A ƙarshen watan da ya wuce, dakarun tsaron gabar ruwan Tunisia sun ce sun dakile yunkurin tashi har guda 6 tare da kubutar da bakin haure 125 da ke kan hanyar zuwa Turai, inda 112 daga cikinsu sun fito ne daga yankin hamada Afirka. A farkon watan da ya wuce, 'yanci ranar 4 'yan Tunisia suka mutu, yayin da wasu 19 suka ɓace bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kifi a gabar tekun gabashin kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da 'yanci ranar 58,800 suka yi nasarar isa kasar Italiya tun farkon wannan shekara, yawancinsu ta teku. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ta shirya tafiyarsu zuwa kasar yankin Caribbean ta faɗa jiya Lahadi cewa an saki biyu daga cikin ƴan mission na Amurka da Canada 17 da aka yi garkuwa da su a watan da ya wuce, sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba. Majami'un bada agaji da ke Ohio sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun samu labarin an sako biyu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar Haiti. Amurkawa 16 da ɗan Canada 1 da suka haɗa da yara 5 suna cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a watan Oktoba bayan sun kai ziyara gidan marayu. Lamarin da ya bayyana matsalar sace-sace a Haiti wadda ta ta'azzara cikin rikice-rikicen tattalin arziki da siyasa da tashe-tashen hankula. Sai dai jami'an Haiti ba su ce komai ba da aka tuntuɓe su kan lamarin. A baya dai jami'an sun ce wata ƙungiya da aka fi sani da 400 Mawozo ta nemi da a ba ta fansar dala miliyan 1 ga kowane mutum.
Madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, a Najeriya likitocin da ke tiyatar zuciya ɗan ƙasar sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciya na yin babbar barazana wajen ceto rayukan masu fama da cututtukan a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke ƙara hauhawa. Wannan ne ma yasa suka ƙara azama domin ganin an samu ƙarin cibiyoyin musamman a yankin arewacin ƙasar, inda yanzu haka babu tsayayyar cibiya da ke tiyatar zuciya akai-akai. Ga Muhammad Nasir da ci gaban rahoton daga jihar Sokoto.
Bayanai daga likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan Najeriya sun nuna cewa a cikin shekara ɗaya ana samun waɗanda ke kamuwa da cututtukan zuciya masu buƙatar tiyata da adadinsu kan kai 50,000 zuwa 80,000, kuma waɗanda ake iya wa aiki a ƙasar adadinsu bai wuce 200 ba. Hakan kan iya tilasta masu zarafi fita ƙasashen waje domin neman waraka, yayin da marasa hali kuwa sai dai su zura ido ganin yadda Allah zai yi da su, kamar Haruna Suleiman Idris wanda yaronsa ya kamu da ciwon zuciya.
Yana wasa ne tare da ɗan uwansa sai ya faɗi. To da ya faɗi sai ya dinga shisheka yana ɗaukar numfashi ɗaya haka. To bayan kwana biyu sai nace to bari a zo da shi asibiti. To bayan mun zo ne aka yi gwaje-gwaje sai aka ce yana da kutsuwa a cikin zuciya. Sai aka ce mun za a yi mai aiki kuma sai an fita da shi waje.
Tiyatar zuciya dai a cewar shugaban sashen kula da fiɗar zuciya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Dr. Abubakar Umar, aiki ne mai haɗarin gaske.
Tiyata a zuciya ba Najeriya ba, ko ina a cikin duniya ana buƙatar mutane waɗanda suka ƙware ƙwarai da gaske, kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba. Dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing, kuma ya san nashi role da yake playing, kuma yana iya playing role din at any time.
Duba da yanayin da ake ciki a Najeriya dangane da cututtukan zuciya, yasa likitocin zuciya 'yan ƙasa suka ɗauki matakin yin gangami domin faɗaɗa ayyukan na tiyatar zuciya, inda suka haɗu a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda har suka yi aiki ga marasa lafiya 2 cikin nasara kuma da rahusa. Dr. Obie Onapoya shine shugaban kungiyar likitocin masu fiɗar zuciya a Najeriya.
High end surgeries, complex surgeries like open heart surgeries, stories that can be done in Nigeria.
Aikin tiyata mai sarƙaƙiya a zuciya aiki ne da ake iya yi a Najeriya. Abin da ya tabbatar da hakan kuwa shine lokacin da aka shiga kulle saboda cutar corona, likitocin kasashen waje ba su shigowa Najeriya. Waɗannan asibitocin ɗan ƙalilan da ke gare mu a Najeriya sun ci gaba da yin aikin tiyatar zuciya. Akan hakan ne ma muka yanke shawarar cewa a wannan shekara za mu ƙoƙarta mu ga yadda za mu iya faɗaɗa cibiyoyin da ke yin wannan aikin. A arewa kaso kan babu asibiti ɗaya da ke wannan aikin akai-akai, amma dai yanzu muna fatar asibitin Odot ta zama ta farko a wannan aikin a arewa. Wannan matakin kan iya taimakawa wajen ceto rayukan masu fama da matsalolin ciwon zuciya musamman marasa ƙarfi waɗanda akasari suka dogara ga samun shigowar likitoci 'yan ƙasashen waje da ke ayyukan jinƙai, kamar yadda likitocin ƙasar Morocco suka bayar da agaji a shekara ta 2019 da kuma wasu da suka zo daga ƙungiyar Musulmi ta Duniya a shekara ta 2021. Da irin wannan gangamin da likitocin ke yi na zagayawa suna gabatar da ayyukan tiyatar zuciya, sun ce muddin za a samu goyon baya yadda ya kamata daga hukuma to za a samu nasarar ceto rayukan masu fama da cutar da kuma hana 'yan ƙasa kashe makudan kuɗaɗe wajen tsallakawa ƙasashen ƙetare don neman waraka daga cututtukan zuciya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
jiya Lahadi babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya buƙaci miliyoyin Amurkawa da suka karba allurar rigakafin COVID-19 da suka karbi ƙarin wata allurar domin inganta lafiyarsu. Ya zuwa yau dai mutane miliyan 34.5 daga cikin miliyan 196 da suka karbi cikakken allurar rigakafin a Amurka sun karbi ƙarin allurar a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnati. Yayin da kusan mutane miliyan 60 har yanzu ba a musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Dr. Anthony Fauci, daraktan hukumar kula da cututtuka masu yaduwa kuma babban mai bada shawara kan harkokin kiwon lafiya na shugaba Joe Biden, ya shaida wa shirin This Week na gidan talabijin na ABC cewa babu wani rashin haske game da buƙatar karɓar ƙarin allurar, saboda a hankali tasirin allurar ta farko za ta ragu. Ya ce ƙarin allurar da mutane ke karɓa tana ƙara musu kariya sosai, ko da yake ba a bayyana ko waɗanda aka yi wa allurar za su ci gaba da neman ƙarin allurar kowane wata 6 ko shekara ɗaya nan gaba. Daga ƙarshe, ƙasar Faransa ta aike da dakarun 'yan sanda na musamman zuwa Godlob na yankin Caribbean da ke ƙetare, yayin da zanga-zangar adawa da dokokin COVID-19 ta rikiɗe ta koma tarzoma da kwasar ganima a rana ta uku a jere. Ministan cikin gida na Faransa, Gerald Darmanin, ya yi Allah wadai da tashin hankalin da cewa ba za a amince da shi ba a wata hira da aka yi da shi jiya Lahadi. Ya ce dakarun 'yan sanda na musamman 50 sun isa Godlob jiya Lahadi, baya ga wasu jami'an 'yan sanda 200 da aka tura tun da farko. Masu zanga-zanga sun ci gaba da toshe hanyoyi, wanda ke sa tafiye-tafiye a cikin tsibirin kusan ba zai yiwu ba, kuma yana haifar da matsaloli a asibitocinsa. Darmadin ya faɗa a birnin Paris cewa an buɗe wuta a kan 'yan sanda. An ba da rahoton cewa mutane uku sun jikkata, kuma hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna an cinna wa motoci da wasu gine-gine wuta.
Madar Lagaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matasa a Kamaru sun bayyana gamsuwa da yadda gwamnati mai ci da kuma jam'iyya mai mulkin kasar take ba su damar ba da gudunmuwa ga harkokin siyasa da kuma rayuwar yau da kullum a kasar. A cikin wata ganawa da matasa yayin ziyarar aiki da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha ya kai a kasar ta Kamaru, matasa sun yaba yadda gwamnati take kuma ba Hausawa mukaman siyasa da shugabancin al'umma. Ga Muhammad Awal Garba da cigaban rahoton.
Alhaji Barlamijin Yawa mataimaki ne na kantomin biniya wanda da ke waye shi kuma ya ce dole ne mu rungumi demokradiyya idan har muna son cigaban mu kuma mu bar baya mai kyau.
Shi ne kasan nan in ba mu yaba masa ba za mu sake shi ba, don a Kamerun nan duk inda yake nan sensible important da kaɗan da kaɗan ina sa Hausawa, to ya ɗauki zaɓen kasan nan ya danka wa Bahaushe. Ya san jakuma da Bahaushe, akwai babban sojan general wanda yi nomi ɗaya ana mun na yi ƙara kuma. Bahaushe ne wannan tsantsan kaman kai kaman ni a minista. Akwai Bahaushe an bai sa Mustapha a president da ke kamar secretary general a zuwa na president. Duk wannan ajin alfarma ne a siyasa kasar a kasa akwai 'yan kasa sun shiga siyasa har ka san abu ya yi, don wani abin ma za a bar ka ma ka zamo na, amma siyasan nan ba za a bar ka ma ka zama, don abu ne wanda za a ce ashe dan kasa, abu ne wanda za a ce ashe dan gari. Makara a nan ya wunde Bahaushe ya samu fusa da samun nan na ma'ajin magajin garin gaba daya, sannan kuwa don su komi da kanana ƙararra akwai biyu mun duk Hausawa ne. Daraja kuma da yake ba wa limamanmu da yake ba sarakunanmu ta magana.
Alhaji Waziri Muhammad, dan siyasa ne kuma mataimaki ne na shugaban karamar hukumar yawunta ta biyu anda yace dokar kasar ta Kamaru ka bawa kowane dan kasa da yi kokari ya cimma burinsa wajen ganin cewa shi ma ya zama ɗaya daga cikin masu fara'aji a bangaren siyasar kasar Kamaru kuma yace idan har ba a samu cigaba ba to sai dai ka zama malalaci ko kuma kwazon ka bai baka dama ba
na biyu kasar Kamaru da kasa kamar Ghana Hausawa suna ciki ɗan ƙasa ne tsantsana da suke da su mukamai yau nan kamar mu hakan nan da kuma ana jicewa abun da yake zuwa za a yi da mu za a yi da Bahaushe babu wani matsayi da dokan ƙasa da ta rage cewa ba zan iya takarawa ba babu shi sai dai ni ragunci na rashin kwazo na ya hana ni cewa kada in yi wannan abin
a gaida Garbaci Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Zauren VOA kwarai ba shakka idan kaji an ambaci zaudai to magana ce ta dattaku walau daga maza ko mata adar kayan rayuwa na yau da kullun
yau in ka shiga kasuwa zaka sai waken da ake siyarwa naira 180 a katsina shi zaka siya a nan gurin 2000
matsalolin tsaro
police ba su da yawa a Nigeria haka sojoji they are not more than 300,000
mulkin al'umma
iyaye da kakannin mu lokacin da aka zo za a anshi mulkin kai su aka dora mu wannan amana ba dan komai ba saboda su turawa sun yi nazari sun san menene arewa
zauren VOA wanda abokiyar karakainarku ni Madina Dauda ke jagoranta
to madalla yanzu kuma ga sarfilu da shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau zamu daura kan batun gano wasu makudan kudade da suka zurmiye tana litar gwamnatin Najeriya da kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo ne kirarin ni ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel amma kun da gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubu ya bayyana gaban kumantocin majalisar dokokin Najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin Najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har da kamfanin sadarwa na MTN lamarin da mai magana da yawun Dr. George Ubu magajin Muhammad Yaya ke cewa idan har Najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da boyewa to kasar ba ta da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa 'yan bayar da jikoki bashi
Dr. Jujubuwa bayanin da yayi ya nuna Najeriya tana da makudan kudi da ya faɗa kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin ƙarancin kudi ko wasu lokutan ma sai a ce an ko samu koma bayan tattalin arziki kudin Najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin kuncin tattalin arziki me zaka ce kan wannan dan ya nuna akwai kuɗin watakila binciken nan ne ba a bin sa sau da kafa
magana ta gaskiya Najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake dorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu aljihunsu ya fiye musu ƴaƴansu da jikokinsu su zo su amfani kasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba Najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kade ba ka tunanin sauran mutane to za ka zo ka tara kudin ba za ka iya cin kudin ba saboda in babu zaman lafiya babu kudi hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba za ka iya cin kudin ba don haka abin da yafi ina ka dora maka amana ka rike amana ka zamanto kasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalenka ba
wato injiniya abinda ake magana Najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadataccen kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka. Shi Dr. Jojibo yana cewa inda za a dage da wannan binciken kasar tana da kuɗi da ba ma watakila sai ta ce wani ba shi ba.
Ina tabbatar muku duk abin da Dr. Jojibo yake faɗi, ƙwararren mutum ne, mutum ne mai kishin kasar nan, kuma inda za a baiwa irinsa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kuɗaɗen. Ba sai gwamnatin Najeriya ta tafi China ko Amerika neman bashi ba, muna da kuɗin a ƙasa, waɗanda aka baiwa jami'ai rike kuɗin suke barin su suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali ƙasar ta amfana da kuɗin ba.
Wannan gwamnati kusa abin da tafi masawa a gaba shine yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan abin daga maji yayi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaƙi da cin hancin da rashawa?
A takaice dai, a 2015 Muhammadu Buhari a ƙasar nan an zaɓe shi saboda ya faɗa da cin hanci da rashawa, ya faɗa da rashin zaman lafiya, ya inganta tattalin arzikin Najeriya, ya inganta noma. To amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata, to ba abinda ke gabansu ba. To ban sani ba, waya Allah amanar da aka basu ba a bibiyar su ne, shi yasa suke gaban kansu sun san ba za a tambaye su bane ko yaya, ban sani ba. Amma inda a ce shugaban kasar da ya basu wannan hakin zai bibiye su, da ina ganin da sun gyatta zamansu. Wannan dai takardu da ka gani niki-niki, babu dare babu rana, kullun Dr. George Ubo yana kan kwamfuta, yana kan kunji, yana kan abin nan. Ya za a yi a samu a Najeriya mafita? Shine damuwarsa Dr. Josubo, kuma ƙwararre ne akan wannan shi. Abun bakin ciki a ƙasar nan, mutum mai ƙoƙarin taimakawa ƙasa, mai kishin ƙasa, mai ƙoƙarin fidda ƙasa halin da take ciki, amma shine ake bibiyansa a kama shi. Wannan Dr. Josubo ina jin an kama shi ba wannan a wannan gwamnatin sun kama shi daɗaɗaɗaya sama da sau biyar, har an kai shi prison na Suleja, daga ba aka kawo shi prison na Kuje, ya zauna sama da wata daɗaɗaɗaya har wata huɗu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari. Wannan al'amari ya bani kunya da mamaki.
Mai magana da yawun Dr. Jujubu kenan, Magaji Muhammad Yaya. A baya Dr. Ubu ya yi kirarin gano wasu kuɗaɗen gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kuɗin ba, kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsegunta gwamnati, inda ake tunanin ko aka ɓoye kuɗaɗen al'umma. Duk da yake Dr. Ubu ya bayyana wannan fili irin faɗitashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki a shirin bayar da ladan kashi 5 cikin 100 ga waɗanda suka tsegunta inda aka ɓoye kuɗaɗen sata, amma haƙarsa bata cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya musanta wannan ikirari da Dr. Ubu ya yi, har ma da bayyana shikashikan wannan shiri na gwamnatin tarayya.
Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su, yadda yake gudana shi ne, idan ka zo ka kawo tsegumi, gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce, za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa, sharuɗi na uku ka gano, sharuɗi na biyu ka amso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗan kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo, kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza. Saboda haka Ofishin Attorney General zai haɗa wannan takarda wadda anka baka ta ɗauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma Ofishin Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wani saboda yayi. Saboda haka waɗannan shikashikai guda uku na ganowa ansowa hannun tawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka dauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi saboda abin tambaya anan duk wanda yazo yake da awar yawa gwamnati aiki zaka waiwaye shi ina sheda na cewa gwamnati ta ansa
to barista abinda nake so na faɗa na shi jojo ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar da yake ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma yace aikin nan kai ka bashi aikin
ni na ba jojo ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano su kudade ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharadin da liba jojo ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce ya aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na tsaishe shi akan biyar yaje ya rungume 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta husar unhwani da takarda wadda ya designin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyatar mutane bayan shi an bashi umarni akan bankuna yana gayyatar mutane cewa su same shi a ofisin shi da yawun gwamnatin tarayya kaji prince na biyu na uku George Ubo lokacin da yazo neman a bashi mutum ne wanda an taba yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ba sai da ambaci ta ba a Hausa a America bai yi ma Office Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taba ainihin yanke mai hukuncin dauri a America ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da danganci unhwani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessin database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawun gwamnatin tarayya ya yi accessin database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na bashi saboda bai fahimci ce bai bada labarin cewa an taba yi masa hukunci na dauri akan aikata laifi ba
to Allah ya kyauta masu sauraro abin da ya samu kenan nan a shirin namu na yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shiri yanzu amaryar Nasira da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
to madalla a gaida Sarfilu yanzu kuma ga baban da ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
Lahadi sojojin Sudan sun sake mayar da hambararren Prime Minister Abdullah Hamdok domin ya jagoranci gwamnatin farar hula ta masu fafutuka bayan shafa makonni ana kazamar zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka sakamakon hambarar da shi. Shugabannin farar hula da sojoji sun ce za su saki jami'an gwamnati da 'yan siyasa da aka kama tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙarshen watan Oktoba a matsayin wani bangare ne yarjejeniya tsakanin sojoji da jami'an siyasa. Sai hada da jam'iyyar umma fati mafi girma gwamnatin kasar Tunisia sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama bakin haure sama da 200 da suka yi kokarin isa gabar tekun Italiya a wasu ayyukan sa ido guda tara daban-daban kakakin dakarun tsaron kasar Hussein Idini Jababli ya ce a cikin yanayin yaki da bakin haure da ba bisa ka'ida ba yankuna na sassa daga arewaci da kudanci da kuma tsakiyar kasar sun yi nasarar dakile yunkurin tsallaka teku guda tara a daren ranar Asabar zuwa Lahadi.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da zan shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.